haduwa da ku a cikin shirin ina zamu je matasa wanda ni Hadiza Chari ke gabatarwa. To kamar yadda watakila wasu masu sauraron mu suka ji a makonnin da suka gabata, mun taɓa batun ƴanci da ƙalubalen da yara mata ke fuskanta a faɗin duniya, wanda ya haɗa da fyaɗe, cin zarafin mata, rashin ilimi da makamantansu. Sai ku biyo mu domin jin ci gaban shirin. Makon da ya gabata, wakiliyarmu Shamsiyya Hamza Ibrahim ta haɗa mana zaure inda ta tattauna da wasu ƙwararru game da wannan batu. Wannan makon kuma ta ji ta bakin Aliyu Samba, jagorar ƙungiya da ke sa ido a kan matsalar fyaɗe da cin zarafi na mata da maza jihar Jihar Kano.
To bari mu dawo gareka Aliyu Samba, a duba da cewa kai ke jagorantar ƙungiyar da ke sa ido a kan matsalar fyaɗe da kuma cin zarafin yara mata, wanda mataki ya kamata iyali ko kuma in ce iyaye su ɗauka wajen inganta yanayin rayuwar yara mata, duba da yanda abubuwan da suka sauya a yanzu da ake yawan samun iyaye maza na cin zarafin ƴaƴansu da kuma yin lalata da su da kuma yawan fyaɗe da ake samu a cikin al'umma?
To assalamu alaikum warahmatullah. Da farko zan iya cewa yau mun tsinci kanmu a cikin wani irin yanayi ko kuma wani irin zamani wanda dan adam bai san kimar rayuwa dan adam ba, kuma dan adam da kansa yake iya kokarin sa domin ya ga cewa ya ci zarafi ko ya ci mutuncin dan uwansa dan adam, ba tare da la'akari da cewa abin da yake yunkurin ya mu wani bashi idan an yi masa zai zamantowa cutarwa gare shi. Wannan dabi'ar ta riga ta zamanto kamar ruwan dare a cikin irin society da muke rayuwa a cikin sa yanzu. To matakan da ya zama wajibi a ce al'umma sun dauka gaba daya, wanda ba wai ya takaita ne ga iyaye mata ba, wannan haƙƙi ne da yake wajibi akan al'umma gaba daya. Na farko akwai buƙatar a ilmantar da yara. Ilmantar da yara ba wai ina magana iya ilimi na makarantar boko ko kuma makarantar islamiyya da ake ba, a ilimi na zamantakewar rayuwa da kuma ilimi na abin da ya danganci waɗansu sensitive abubuwa da suke faruwa a cikin rayuwa. Yau za ku ga iyaye suna da wata ɗabi'a ta cewa idan suna da yarinya budurwa da take kamar shekara 5, 6, 7, 8 zuwa shekara 13 ko 15, kullum abin da yake ƙoƙarin nuna mata shine kada ta kusanci maza. In ta kusanci maza ranta zai baci, za a hukunta ta, za a yi mata kaza, za a yi mata kaza. So amma ba a nuna mata cewa idan kuma aka samu wani namijin ne ya kusance ta ko ya yunkurin yi mata wani abu in dira ta fada, to tsoron wannan razanarwar da ake mata na cewa idan aka ganki da wani ko kuma aka kina yin kaza za a yi miki hukunci kaza, sai yasa ko da an yi musu wani abu na cin zarafi ko wani abu wanda ya kama da yunkurin yin fyaɗe kuma an yi musu fyaɗe in sun zo cikin al'umma su shiru, to wannan shirin da suke yana ƙara taimakawa wajen yaɗuwar wannan fasaji na fyaɗe a cikin al'umma. Wannan shine matsala farko. Abu na biyu kuma shine a lokuta mafi akasari idan an yi fyaɗe al'umma ta fi ganin laifin wanda aka yi wa fyaɗen akan wanda ya fyaɗen, wanda wannan ita ce matsalar da ta fi damunmu a yanzu, kuma ita ce abin da muke iyakar ƙoƙarinmu domin mu ga mun wayar da kan mutane. Babu yanda za a yi yau idan an faɗa gidan mutum an yi masa fashi ka zo ka ringa cewa ai laifinka ne, don me za ka bar ƙauren gidanka a buɗe, ko don me za ka sa kwaɗo mara ƙarfi, ko don me za ka yi kaza. A'a, jaji ake zo a taya mutum, a taya shi alhini, a nuna masa wannan abin da ya faru da shi tsautsayi ne kuma ana fatan Allah ya kare gaba, a kwantar masa da hankali har ya samu nutsuwa. Amma mai yasa ba a yin haka akan waɗanda aka yi fyaɗe? Kullum wanda aka yi fyaɗe abin da ake ƙoƙarin nuna shi ne ita ce mai laifi, ta yi shigar banzani, ta ji kame mutuncinta, ta ki yin aure ne da maganganu makamanta haka. To idan muka duba kuma fyaɗen yanzu ƙananan yara ake wa shekara 5 ko 2, wasu ma 'yan watanni, dan a kwanan nan a jihar Nasarawa an samu wata 'yar wata 3 da aka yi fyaɗe, da ita kuma ta shigar banza ta yi. To abubuwa ne waɗanda kusan al'umma ce ta ba da gudunmawa mai ƙarfi gurin yaɗuwar wannan matsalar, kuma babu yanda za a iya gyara wannan matsalar sai al'umma ta haɗu guri guda ta kuma yi yunkuri mai ƙarfi na ganin cewa ta kawo ƙarshen waɗannan matsaloli. Dan matsala ta riga ta zo, dole akwai abin da shi ya haifar da wannan matsalar. To ya kamata al'umma ta zauna ta yi kyakkyawan nazari nan daga cikin abubuwan da mu muka sa a gaba kenan. A wannan kungiya ta mu ta Mazi Movement Against Rape and Sexual Violence, duk ƙarshen wata mukan bi ƙauyuka na karkara, irin karkara kan mu je mu tara al'umma gari mu faɗakar da su akan irin illar da ke tattare da wannan al'amari na fyaɗe da kuma cin zarafin ƴaƴa mata da ake yi, da kuma irin matakan da ya kamata a ce sun ɗauka, wanda zuwa yanzu za mu iya cewa aƙalla akwai suspects da aka yi, aka samu waɗanda masu da yaɗuwar wannan laifuffuka na fyaɗe a baya, aƙalla mutum 38 da a yanzu haka kotu ta riga ta yi convicting ɗinsu. waɗanda aka kai kotu sun kai mutum 70. To idan da a ce al'umma za su dinga ba da haɗin kai da gudunmawa, duk sanda aka same ni wannan kisan, abu matakin farko shine a rishi kisan nan akai hukumar ƴan sanda. Hukumar ƴan sanda za su ɗauki victim ɗin, za su kai shi asibiti ko kuma su kai ta asibiti a duba ta, a rubuta duk wani abu da za a rubuta na medical report akan wannan al'amarin da ya faru. Daga nan su mika hukumar ƴan sanda, hukumar ƴan sanda ta dawo da wannan kisan zuwa state CID. Wanda state CID za su iya kokarin su na ganin cewa an ɗauki matakin da ya kamata. To amma bai aka sari ba ai. Akwai wannan ɗabi'a ta cewa ko kuma in kira ta stigmatization da ake yi a cikin society, wadda aka yi kaɗan za su ana tsangwamar ta lokacin auren ta, ma'arin ga cewa wancan yanka da mata fyaɗe, to sai mutane suke sa irin wannan fargaba a gajinsu da ganin cewa idan aka yi yanka fyaɗe to kuma aka ce magana a gidan da ita.
To masu sauraro, abin da lokaci ba mu dama kenan a wannan makon, amma idan Allah ya kai wa makon gobe za ku je mu ɗauki da ci gaban shirin Ina Za Mu Je Matasa. Madadin kowa da kowa, musamman ma ta wakiliyarmu Shamsi Hamza Ibrahim, Solomon Abo da haɗa mana sauti, ni Hadiza Kyari ke cewa mu huta lafiya, ma assalamu.